بالله رب. الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أن مسلاتي من البركة مسلاتي مرجعي الحاج محمد زكريا مزاف أن غواتا قوف الرواد كيسكين بنن كانوا أن رانتا الحميد أشرند شدا جوات شدا سكرة تدبو لا تدريو دو دار بين دهودو وندي دي دي دا nawa kenan 19 ga watan 1 shekara ta 2023 idan ba manta ba a darasin mu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka suratu al-ankabut mun kawo karshen aya mai namba ta 25 a yau kuma zamu tashi farkon aya ta 26 na'am
fa'amana مهاجر إلى ربي إنه هو العبيد الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن
salihin haqiqa lallai shi a lahira kuma yana daga cikin salihan bayi a nan wajen ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari na game da abubuwa da suka kasance da annabi ibrahim alaihi salam a nan sai yake ce da mu sai annabi lut yayi imani da annabi ibrahim malamai suka ce annabi lut dan uwan annabi ibrahim ne domin shi sunan salut ibnu haran ibnu azab shi kuma ibrahim ibnu azab sai suka ce to sai zama annabi lut shine mutumi daya tal wanda yayi imani da annabi ibrahim a cikin al'ummarsa wanda yake in ban da matarsa sara sai kuma annabi lut su ne waɗanda suka yi imani da shi to amma a cikin wannan sanin hadisin da imamu muslim ya fitar da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam suka shiga garin misra mutanen wannan kangararren sarki suka kama su da shi da matarsa da suka kama su wanda yake shi bisa al'adar sarkin nan duk inda yaje an samu wata mata kyakkyawa to za a kama ta za a kai masa ita saboda haka mata ta sara wanda yake annabi ibrahim ya ce da su da aka tambaye shi wane ne shi a wajenta sai ya ce ya ce da su ita ya uwarsa ce wanda yake kamar yadda aka sani har wannan sarki yasa aka je masa da ita ubangiji madaukakin sarki ya kare ta daga sharrinsa ta yadda duk lokacin da ya miƙo hannunsa gare ta sai hannun nasa ya kame wanda a ƙarshe ya kira mutanen nasa ya ce da su ba kowa ko kawun ba face shedaniya wannan ba dan adam kuwa kawo min ba ƙarshe ya fatattake su suka tafi da ita kuma ya ba ta kyauta ta wannan mahaifiya ta annabi isma'il wato ainihin hajar saboda haka sai ya ba su ita to a nan wajen za mu ga annabi ibrahim ya ce da su ƴan uwarsa ce da ya ce da su ƴan uwarsa ce to ya gaya mata cewa ga abin da ya gaya wa waɗannan mutane ce da ita na ce da su haƙiƙa ke ƴan uwata ce amma abin da nake nufi shi ne na ce da su ce uwata ce domin babu wani mutumi bayan ni da ke a ban ƙasa wanda yake a musulunci laysa ala wajhi al-ardi zawjani ala al-islam ghayri wa ghayruki wanda yake miji da mata wanda suke musulmai amma shi alafazin sa sai yace laysa ala wajhi al-ardi ahadun mu'minun ghayruki wa ghayri babu wani mutumi wanda yake mai imani bayan ni da ke sai ga mata haka da ya ga mata haka sai malami suka ce to ya ce su biyu ne suka yi imani ga kuma an ce annabi lutu shi ma yayi imani to da ka kun ga su uku kenan shine sai malami suka ce abin da yake nufi shine laysa ala wajhi al-ardi zawjani ala al-islam ghayri wa ghayriki babu wani mata da miji wanda suke imani suke musulunci in bayan ni da ke amma dai annabi lutu yayi imani da shi to bayan yayi imani din shine sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya turo shi daga baya ma'ana sai daga baya sai kuma ya zama an turo shi zuwa ga al'ummarsa ta daban wanda yake za mu ga cewa hatta lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya turo a halakar da wannan al'umma ta annabi lut sai da suka biyo ta wajen annabi ibrahim suke ba shi labari inna ursilna ila qaumi lut suka ce an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi lut kamar yadda za mu karanta a gaba to a nan wajen dai ubangiji madaukakin sarki yace da mu annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim bayan da yadda ya dinga kiran mutane yana ta gaya musu ayoyin Allah yana gaya musu misalai yana jan hankalinsu zuwa ga abubuwan da za su taimake su wajen su imani amma mutanen nan a ƙarshe ne suka yi sai sai suka ce a kona shi a zo a kashe shi domin su ceto abin da suke kai na bautar da suka samu iyayensu da kakanni suna kai yanzu kuma sai ubangiji madaukakin sarki ba mu labari cewa an samu wanda yayi imani da annabi ibrahim alaihi salam to haka ake so dama mutane su jajirce karka ga cewa abubuwa sun ji karbuwa a karin farko in ka jajirce ubangiji madaukakin sarki zai kawo karbuwa cikin al'amuran to shine sai ubangiji yace wa qala inni muhajirun ila rabbi yace haqiqa ni mai yin hijira ne zuwa ga ubangiji na malami suka ce wannan lamiri na wa qala da yace haqiqa ni zan yi hijira zuwa ubangiji na sai suka ce zai koma ne zuwa ga annabi lut alaihi salam domin shine aqrabul mazkurain shine mafi kusa cikin waɗanda aka ambata saboda haka sai zama annabi lut shine wanda yace haqiqa zai yi kaura zuwa ga ubangijinsa Abdullahi dan Abbas yace kuma zai iya daukan cewa annabi Ibrahim shine yake wannan batu shine wanda yace musu haqiqa zai yi kaura zuwa ga ubangijinsa to sai Allah ta'ala sai ubangiji yace innahu huwal azizul hakim haqiqa Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima mabuwayi ne shi dukkan sunayen Allah subhanahu wata'ala duk inda suka zo idan suna guda ɗaya yazo yana nuna cikar kamala yana nuna yabo ga ubangiji madaukakin sarki da sifanta shi da sifa ta musamman ta kamala to idan ya haɗu da ɗan uwansa suna sai aga ya ƙara nuna cikar kamala din ya ƙara kyau ya ƙara yabo ga ubangiji madaukakin sarki yanzu nan da Allah ya ce shi mabuwayi ne ma'ana babu wani abu da zai gagare shi ba wani abu da Allah ta'ala ba zai iya aikatawa ba duk wani abu da wanda mutane suka sani da wanda ba su sani ba da wanda suka iya hararowa da wanda ba su iya hararowa ba dukkaninsu babu wani abu wanda zai gagara Allah ta'ala sawa'un dan adam ne ko kuma wata halitta ce daga cikin halittu nan kun ga an siffanta Allah ta'ala da cewa shi mabuwayi ne mai zartar da abin da ya so ba abin da yake rinjayarsa to da aka raba shi da al-hakimu mai hikima sai nuna cewa buwayar ta ubangiji madaukakin sarki tana dauke da hikima tana dauke da aikata abin da ubangiji madaukakin sarki yake aikatawa na adalci na abubuwan da suka dace ba kaman mu ba mu yanzu idan muka yi karfi muka gawurta sai mu koma zaluntar mutane sai ya zama sai mu ringa wasu abubuwan ma an tambaye ka me hikima sai kaga babu hikima wajen aikata su to shi yasa shi ubangiji madaukakin sarki anan wajen sai buwaye tasa sai ubangiji ya ce mata ya nuna mana tana rabe da hikima dukkanin abubuwan da Allah ta'ala yake aikata su suna cike da hikima tasa subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala yake kuma wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kuma sannan sai muka ba shi annabi ishaq da annabi yaqub ubangiji madaukakin sarki kenan domin annabi ibrahim shekaru sun tafi sun yi nisa bai taba haihuwa ba har zuwa lokacin da suka je garin Misr nan samun haihuwa ba har zuwa lokacin da shi wannan sangararren sarki ya ba wa ita wannan Sara din nan ya ba ta wato ainihin kyauta ta kuyanga ita wannan Hajar sun ji lokacin ba haihu sai annabi ibrahim ita aka je daga baya kuma ya aure ta sannan ta haihu sannan sai aka sami annabi isma'il a karan farko to tun kafin a same su tun kafin a sama yiwa ubangiji sai ba mu labari yake ya ba shi labari sai ya ba mu labari cewa ya ba shi annabi ishaq da annabi yaqub ubangiji kuma ya ba shi labarin cewa za su kasance annabawa zai gansu a lokacin rayuwarsa mutumin da ya tsufa shekaru suka tafi bai taba yiwa ba sai a ce masa zaka haihu bayan ka haihu kuma zaka samu jika jikan nan kuma zaka ganshi a lokacin da kace raye gaba ɗaya da dan da jikan sannan kuma baki ɗayan su a yanzu kace misali za su kasance mutanen kirki to shi sai aka ce da su za su zama annabawa ma kunga wannan ba karamin abun farantawa wanda ake bawa labari bane kamar yadda ubangiji yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila kuma sai muka bashi annabi ishaq da annabi yaqub qali ma'ana sai zama ubangiji bayan ya bashi annabi ishaq sai kuma ya ƙara masa da annabi yaqub saboda haka to anan shine sai Allah ta'ala yake ta wa habna lahu ishaq wa yaqub kuma sai muka bashi annabi ishaq da kuma annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya baki ɗayan su muka sanya su suka zama annabawa ne su ma'ana sai ya zama cewa an bashi annabi ishaq za a haifa masa yaro wanda zai zama shine annabi yaqub ubangiji madaukakin sarki yayi masa wannan ne saboda yadda kafafuwansa suka tabbata wajen yin da'a ga Allah subhanahu wataala duk abubuwan da za su faru ba su sa ya bar Allah ba da abubuwan da suka faru na musgunawa da mutanansa suka yi masa da tungu da kaza da kaza da kaza duk ba su sa annabi Ibrahim alaihi salam ya manta da tafarkin da ubangiji madaukakin sarki ya dora shi ba wanda yake wannan sai yake nuna mana idan mutum ya riƙe Allah subhanahu wataala duk abubuwa in suka yi zafi Allah ta'ala zai yayi masa sauki yana zuwa waraka za ta zo duk yadda rayuwa za ta yi kunci duk yadda zaka ga an jarrabe ka da dora wasu mutanen akan ka su musguna maka duk ubangiji madaukakin sarki zai yayi maka idan ka yi hakuri to sai Allah yace wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya kuma sai muka sanya annabta da littafi a cikin zuriyarsa zuriyarsa sai ya zama ba iya annabi wato annabi Ishaq da annabi Yaqub su ne annabta ta takaita gare su ba ubangiji ya sa abin ya ci gaba har aka zo aka sami annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah yake cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim yace hakika mai girma ko babba dan babba dan babba shine annabi Yusuf dan annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim sai zama baki ɗayan su dukkanin su ubangiji madaukakin sarki ya sanya sun zama annabawa malamai suka ce kuma in aka duba za a ga gabaki ɗaya duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim za a ga ya zo ne daga cikin zuriyarsa ko dai annabawan da suka zo ta zuriyar annabi Ishaq ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ta zuriyar annabi Isma'il alaihi wassalam saboda haka wannan sai ya zama ubangiji madaukakin sarki da yace ya sanya wato ainihin annabta da littafi a cikin zuriyarsa ya zama wato abu ne wanda yake gabaki daya ba wani annabi da ya zo bayan sa face ya zama daga cikin wannan zuriyarsa to sai kuma Allah yace wa atainahu ajrahu fid dunya kuma sai muka bashi ladan sa a nan gidan duniya mana ubangiji ya hada masa kenan tsakanin jin dadin duniya da na lahira baki daya saboda yayi biyayya saboda yayi da'a gare shi subhanahu wa ta'ala ubangiji da ya ga dama da zai ce to a duniya rayuwarka ta tafi gaba daya ai ta jarraba ka da abubuwa masu sosa zuciya kai ta yin hakuri sai ka je sai ka samu wato ainihin sakamako a can amma ubangiji idan ya ga dama kuma sai a ga ya hada ma biyu sai ya zama a duniyar bayan kayi hakuri kayi da'a sai ya zama an faranta maka rai an baka wani abu na daga cikin abubuwan da mutane suke so su samu a duniya sannan sai ka je lahira kuma ka ƙara samun wani sai mutum ya zama ya samu tudu biyu to haka shi ma annabi Ibrahim ubangiji madaukakin sarki yace wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a wani wajen yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki ya karrama shi ta yanda ya zama a nan gidan duniya an masa sakamako a lahira kuma za a yi masa na'am
ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
ubangiji madaukakin sarki yace wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna alfahisata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yace kuma annabi lut a lokacin da yake ce da mutanansa yanzu ko sai kuke zuwa da alfasha irin wanda babu wani daga cikin talifai da ya rigaye ku da zuwanta mana kuke zuwa da laifin da kuka fara kirkirarsa a innakum lata'tuna ar-rijala yanzu ko sai kuke zo wa mazaje da sha'awa wa taqta'una as-sabil kuma sannan kuke yin fashi da makami kuna tara hanyoyi wa ta'tuna fi nadikum al-munkar sannan kuma kuke zuwa da abubuwan ki a wuraren taruwar ku fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillah amsar mutanansa bata kasance ba face sai suka ce da shi ka zo mana da azabar Allah subhanahu wata'ala in kunta min as-sadiqin in da har ka kasance daga cikin masu gaskiya mana in ka kasance abinda kake gaya mana gaskiya ne to zo mana da azabar mana qala rabbi ansurni 'ala al-qaumi al-mufsidin sai ce ya ubangiji ka taimake ni akan mutanen da suke masu barna anan ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari ne na annabi lut alaihi salam kun ga kenan an fita daga labarin annabi ibrahim an koma labarin annabi lut da yadda shi ma ya shafa ma da mutanansa da yadda shi ma ya tunkari al'ummarsa ya dinga kiran su zuwa ga da'a ga ubangiji madaukakin sarki su kuma suna kangarewa saboda haka mutanen nan nasa sun kasance daga cikin abubuwan da suke yi akwai abubuwan da babu wanda ya rigaye su cikin wajen aikata shi na game da alfasha shine kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ba da labari shine su suna zuwar wa maza ƴan uwansu wanda yake wannan shine tune mutane na farko da suka fara shi su ne mutane na farko da suka fara irin wannan laifi sai ya zamana cewa duk mutumin da zai zo a bayansu ya dinga aikata irin wannan aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa man sanna sannatan sayi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyama kuma duk wanda ya sunnanta wata mummunan sunna mana ka farar da wani mummunan aiki ka koya wa mutane ka kirkiro shi wani ya gani ya koya yake aikata shi to zaka samu naka zunubin dama cikakke sannan shi ma duk wanda ya koya ko daga gare ka ko daga wanda ka koyawa ko daga wanda ya koya daga wanda ka koyawa dukkanin su duk wanda ya aikata zaka samu naka kamasho a cikin zunubin da za a ba su har zuwa ranar alkiyama ba tare da an rage musu nasu da komai ba haka kai ma ba tare da an rage maka naka ba za a ba su kai ma za a baka kamar yadda su ma za a ba su saboda haka wannan sai yake nuna hadarin da yake cikin mutum ya dinga koyawa mutane sabon Allah subhanahu wataala ko mutum ya ringa kirkiro wani abu wanda ya zama laifi ne wanda mutane ba su san shi ba daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai yanzu da muke cikin zamani na cigaba zamanin da aka cigaba zaka ga cewa duk abin da zai faru wani na laifi wani na alfasha ko wani abu da mutane za su aikata Allah mutum yake yi yayin zai gani sai ya rubuta shi ma a social media sai ka rubuta cewa an kama wani mutum ya aikata kaza ko an samu wata mata ta aikata kaza irin waɗannan laifukan a lokacin da mutane suke yayyada su zaka samu cewa wani bai taba jin wannan laifin ba bai taba sanin ma akwai laifi iri kaza ba sai kai da ka yada masa kai da ka rubuta masa ya karanta ko ka sanya masa hoto mai motsi ya gani ko ka sanya masa sauti ya ji shikenan daga nan sai ya fahimta shi ma sai ya kama yi kun ga wa me ya faru daga nan ka yada laifi a ban kasa sannan kuma wani lokacin ma zaka ga cewa wani mutumin shi yafi yada ma irin waɗannan abubuwan da suka shafi laifuka shi su zai dinga yi amma idan da abin alkhairi ne in mutane za su taru su yi duk abin alkhairin da za su yi a duniya wani ba zai yada ba shi ba wannan ne damuwarsa ba ya fi son wani abu na laifi ya zo domin ya yada sawa'un a kafafen rediyo ne ko gidajen TV ko kuma irin su waɗannan social media ɗin to lallai mutane a kiyaye musamman za mu dinga rubutawa so da dama za ka rubuta wani abu wanda baka bashi muhimmanci ba a wajenka ba komai ba ne da ya wuce a bada dariya ba kuma sai wannan abin ya zama maka musiba wannan abin sai ya zama maka tashin hankali ta yiwu wannan abin ya ɗaga maka hankali yana ka shiga aljanna mutane ba su sani ba so da haka lallai mu ringa kiyayewa da abin da za mu ringa aikatawa da abin da za mu ringa nuna mutane to shine ubangiji ya ce wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna alfahisata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin mana yake sai da su yanzu ku sai ku ringa aikata alfashan nan wanda ba wanda ma ya taba yin ta ai ya kamata a ce ku dinga dubawa da kankanku ku gano munin wannan abu ku gano irin munin da wannan abu da kuke aikatawa yake nusarwa zuwa gare shi wannan sai ya sanya ku nisanci irin wannan yadda ya tsaya yake musu wannan inkari wannan sai yake nuna mana a ce kenan abinda ake so da duk mutumin kirki kenan in ka ga wani yana aikata ba daidai ba kai masa inkari ko da zai ji ko ba zai ji ba duk yadda za a yi kai ne ka zama ka tabbata a mai masa inkari saboda haka annabi Lut alaihi salam ya kasance yana yi wa mutanen nan nasa inkari yake gaya musu yanzu sai ku zo da wannan irin laifi haka da nan sai ya ci gaba ya ce da ku da su yanzu kuma sai ku ringa zuwa da mazaje ku ringa zo musu da abubuwa na sha'awa ma'ana ku ringa neman mazaje kuma bayan mataye wanda yake wannan yana daga cikin abin da suka shahara da shi su mutanen na annabi Lut bayan abubuwa na laifi da suke aikatawa wanda zamu gani gabaki daya da ubangiji madaukakin sarki anan wajen zai bamu labarin wasu daga ciki amma dai wannan shine mafi girman abin da suka shahara da shi shine su ringa neman mazaje ƴan uwansu shi yasa lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya turo da mala'iku domin su zo su yi musu azaba da suka zo wajen annabi Lut ai sai ya furgita yaji tsoro hankalinsa ya tashi da ya gansu saboda shi damuwarsa shine yana jin tsoron kar ya sauce su a gidansa a wayi gari mutanen gari su zo su gansu domin su neme su yana jin tsoron kar ya ce musu su tafi ya ki saukarsu a je kuma su je su bada hannun wanda ba na gari ba so da kai shiga damuwa shiga rudani wanda dama kuma ka ake so duk mutumin da yake mutumin kirki idan saban Allah zai faru hankalinka tashi zai yi ranka ya tace kaga yanzu sai a ringa sabawa Allah wannan shine zai sa idan aka ce ma ga wani mutumin yana aikata laifi yana saban Allah shine sai wannan albughdu lillahi din nan da mai alal yake ta gaya mana tun a can baya shine ka ki mutum dan Allah shine irin wannan mutumin da yake sabawa Allah mutumin da ya zama shi saban Allah shine abin da yasa gaba kai sai ka ki shi saboda wannan saban Allah da yake saboda haka to shine anan wajen annabi Lut yake gaya musu yace yanzu ku sai ku ringa zo wa mazaje wa taqta'una as-sabil sannan kuma ku ringa tare hanya ma'ana ku ringa yin fashi da makami kuna tare hanya kuna kwatar dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba domin dama shari'a ba ta yadda wani ya ci dukiyar dan uwansa ba sai ta hanyar da shari'a ta gindaya ta hanyar ko dai mutum ya baka kyauta ko dai ku cinikayya ko wani abu makamancin haka amma ka kwaci dukiya ba bisa haƙi ba to wannan shari'a ba ta yadda da irin wannan ba cin dukiyoyin mutane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kasance akwai wani haƙi na dan uwansa a kansa na game da dukiyarsa ce ko mutuncinsa ne ko wani abu makamancin haka to ba shi wannan haƙin nasa tun yau tun kafin a zo lokacin da babu dinari babu dirhami sai dai ya zamana cewa a ɗauki a ɗauka daga ladanka a bawa mutumin da ka ci dukiyarsa idan ladanka ya ƙare sai a ɗebo zunubinsa sai a ɗora maka kun ga kai ka tafi ka je salin alin ka yi duk abin da ya kamata ka yi ka je da ladan ba ka je da shi ba amma saboda yawan mutanen da ka ɓatawa sai ya lalace wannan shi ne manzon Allah ya kira shi da suna al-muflis saboda ya zo ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya tara ladan amma ya je ya ƙare babu komai saboda ya zo mazaji wancan ya ci mutuncin wancan ya yi wancan kaza ya yi wancan kaza aka yi ta rabawa aka yi ta wa wasu ya zama guzurin da ya tafi da shi wasu yaiwa wasu ne za su amfana da abin da ya aikata ko saboda haka dai annabi Lut a nan wajen ya yi wa mutanen nasa inkari ya ce da su yan sai ku ringa tare hanya kuna kwatar dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba wata tuna fi nadikumul munkar sannan kuma ku ringa zuwa da abubuwan ki abubuwa na sabo na laifuffuka a wuraren taruwar ku sai zama na cewa su idan sun zo sun zauna abubuwa na laifi samfuri za a dinga yi abubuwa na saban Allah ta'ala abubuwan da ubangiji bai yarda da su ba wannan su ne abin da ake yi a majalisansu wanda yake wannan shi ma laifi ne sai musu wannan inkari to kamar yadda muka gani a lokacin da annabi Ibrahim ya kirayi mutanensa su ma da suka tashi basu yi imani ba basu bi shi ba duk da ya gama karanta musu misalan ya gama kaza da suka tashi sai suka amsa masa da mummuna amsa to haka shi ma annabi Lut sai suka aikata masa irin wannan ubangiji ya ce fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu fina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin mana amsar da mutanen nasa suka bashi shi annabi Lut bayan ya karanta musu waɗannan abubuwa abinda suka gaya masa shine ka zo mana da azabar Allah ta'ala in dai da gaske kake in dai kana ganin abubuwan da kake faɗa gaskiya ne Allah ne ya turo ka to shikenan yi mana azabar mana kawai azabar ta zo mu gani mana in dai ba kawai ba mu labari kake na abubuwa ne wanda kai kake shatowa ba kun ga wato babu magana za su imani kenan a ka'ida idan ana jan hankalinka ana ce ma kaza ana gaya ma abubuwan da ake gaya ma so ake ka fahimci abin da ake so ka fahimta so ake ka dau izina so ake in an buga maka misali ka gane azancin da yake cikin wannan misali ka fahimci me ake so a kiraye ka zuwa gare shi to su kuma kafir yar kullum haka suke zuciyar su a kace take daman akwai murfi akan zukatan nasu duk abin da zai zo na gaskiya duk abin da zai zo na kira zuwa ga addinin Allah ba zai shiga ba idanuwansu ba za su ga gaskiya ba kunnuwansu ma ba za su ji ba duk abin da za a gaya musu a banza za a gaya musu wanda yake akwai mutane da yawa su ma da suke sufantuwa da irin wannan wani mutumin zai zama shi kawai kai da kake faɗar gaskiyar ne baka kai ka gaya mai ya ɗauka ba duk abin da zaka faɗa sai ce yanzu wannan mutumin ni zai gaya wa gaskiya wani kuma zai dinga cewa to wai mu ba mu rigaye shi a kaza ba mu ba mu muka fara yin kaza ba kafin shi ma yazo yi kaza yace yi kaza da har zai gaya mana kaza wannan shine girman kai wannan shine girman kai domin shine wanda zaka dinga kaskantar da mutumin da zai dinga gaya maka gaskiya din ka dinga ganin ba komai bane shi ka wuce ya gaya maka gaskiya din ka dinga kuma juyar da abin da zai dinga gaya maka na gaskiya to saboda haka su ma suke kasancewa suna aikatawa sai suke ce da shi idan ka kasance abin da kake gaya mana gaskiya ne to zo mana da azabar mana mu gani in dai har azabar ta gaskiya ce in dai ubangijin da gaskiya ne ya turo ka to ai mana azaba mu gani mana kuma in azabu fa ta zo shikenan lokaci ya kure musu da a ce idan azabar ta zo ma akwai wani abu da za ku iya fa'idantuwa da shi a bayan azabar da shi ne a ai mana azaba ai muku azaba ku halaka shikenan fa lokacin tuba ya kure a kaga wannan mutum da kansa yake so ya tabar da kansa to da suka faɗi wannan kun ga ba magana su imani kenan to shine sai ne mutaimakon ubangiji madaukakin sarki Allah yace qala rabbi insunni ala alqaumil mufsidin yace ya ubangiji ka taimake ni akan waɗannan mutane waɗanda suke masu barna domin sun kafirce kuma sun yi izgili sun ce abu ai musu azaban mana in dai gaskiya ne ba ƙarya bane saboda haka su kangarar su tayi nisa to shine sai ubangiji madaukakin sarki kuma ya kawo masa agaji din sai Allah ya ce ni
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون
ubangiji madaukakin sarki yace walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra a lokacin da manzannin mu suka je wa annabi ibrahim da bushara qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya sai suka ce hakika mu masu halakar da mutanen waccan al qaryar ne inna ahliha kanu zalimin hakika mutanen ta sun kasance azzalimai qala inna fiha luta sai annabi ibrahim yace hakika fa a cikin ta akwai annabi lut قالوا نحن اعلم بمن فيها في سكتي حقيقه مو ne mafi sani da wanda ke cikin ta lanunajjiyannahu haqiqa zamu tsiratar da shi lallai wa ahlihu da ahlinsa illam ra'atuhu in banda matarsa kanat min alghabirin ta kasance daga cikin masu halaka walamma an ja'at rusuluna luta lokacin da manzannin mu suka je wa annabi lut fi abihim wa daqa bihim dar'a fi hankalin sai tashi game da suran sai baci zuciyarsa sai kunci wa qalu sai suka ce da shi la takhaf wa la tahzan kada ka ji tsoro kuma kar kai fushi inna munajjuka wa ahlaka haqiqa mu masu tseratar da kai ne da kuma ahlinka illam ra'ataka kanat min alghabirin in banda matarka da ta kasance daga cikin masu halaka inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya haƙiƙa mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alƙarya rijzan minas sama azaba daga sama bima kanu yafsukun daga abin da suka kasance suna yi na saban Allah na barna na fita daga yin da'a ga Ubangiji wa laqad tarakna minha aya hakika mun bar aya daga cikin ta bayyinatan bayyananniya liqaumin yaqilun ga mutane domin su hankalta wato a baya Ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da annabi Lut ya yi musu inkari da abin da suke aikatawa yace da su yanzu sai ku ringa aikata kaza kuna kaza kuna kaza da suka tashi baki amsa shi suka ce in da gaske kace kai mana azaba mana ga wannan lokaci sai ya nemi Ubangiji ya taimake shi Allah ya agade shi akan waɗannan mutane domin kangarar su ta yi nisa qala rabbin surni ala alqaumil mufsidin to shine anan wajen sai Ubangiji ya amsa kiran nasa sai Ubangiji madaukakin sarki ya kawo masa agaji Ubangiji ya taimake shi din akan su sakamakon abin da suka yi na kangara shine Allah ta'ala ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ali hadhihi al qarya inna ahliha kanu zalimin wato sai da mana cewa Ubangiji ya turo mala'iku domin su zo su bayar da agaji ga annabinsa annabi Lut alaihi salam dama kuma ka Allah yake idan ka ja da mutumin kirki kada da masoyin Allah ta'ala sai Allah ya shigar masa sai Ubangiji madaukakin sarki ya kwatar masa abin da ka karba na game da haƙinsa to da Ubangiji ya turo waɗannan mala'iku shine sai suka fara bi ta wajen annabi Ibrahim alaihi salam sun je wa annabi Ibrahim a siffa ta baki sun je masa a matsayin mutane baki saboda haka shi kuma da ya gansu a matsayin baki sai ya karbe su irin tarbar da ake yi wa baki ya kawo musu abin da ya kamata ya kawo musu na game da abinci da sauran abubuwa su kuma da suka zo su kuma mala'iku ba sa cin abinci saboda haka lokacin da ya ga ba su kula wannan abu da ya kawo musu na saukar baki ba daga nan sai ya sha jinin jikinsa sai ya fahimci cewa fa lallai su mala'iku din ne saboda haka shine sai suke ba shi labari suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya haqiqa mu mun zo ne domin mu je mu halakar da mutanen wancan gari inna ahliha kanu zalimin haqiqa mutanen garin can sun kasance azzalimai ne su sakamakon abin da suka aikata na zalunci wato na saban Ubangiji madaukakin sarki shine Allah ta'ala ya fushi da su kuma ya turo ayi musu azaba wannan sai yake nuna mana idan Ubangiji ya ga dama tun a duniya zai iya azabtar da kai Allah ta'ala zai iya gamawa da kai ba sai an jira ka je lahira amma ka azaba ba saboda haka wannan sai yasa mutane su shiga hankalin su kenan wannan sai yasa sai mu ji tsoro tunda dai a duniya ma azabar za ta iya zuwa sannan kuma za a iya barin ka ka je lahira kuma kai ka san baka fi karfin Allah ba saboda haka wannan sai yasa sai ka nutsu kenan wannan sai yasa mu nisanci ababen da muke aikatawa mu sani cewa ta lalace kenan Ubangiji madaukakin sarki yayi mana ta yadda idan lokaci ya zo za mu zama ba mu da maguda ba mu da matsira ba mu da inda za mu je domin mu samu mafaka to shine sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari ya ce to lokacin da suka gaya wa annabi Ibrahim wannan kudiri da Ubangiji ya turo su domin zartar da shi sai annabi Ibrahim ya fara neman agaji ya fara neman a sauƙaƙa musu ya fara neman a kyale su ta yiwu nan gaba su yi imani ta yiwu a samu masu imani cikinsu ya fara faɗa cewa a cikin su ba akwai annabi Lut qala inna fiha luta yace hakika a cikin fa waɗannan mutane akwai annabi Lut saboda haka mai annabi Ibrahim yake so ya faru abin da yake so shine yana so a kyale waɗannan mutane kar a halakar da su dama shi annabin Allah ta'ala baya so a halakar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Taif haka shi wataƙila nan gaba a samu masu imani cikin su qalu nahnu a'lamu biman fiha sai suka ce haƙiƙa mu ne mafi sani da waɗanda suke cikinta ma'ana mutanen da suke cikin wannan gari mun san annabi Lutin yana ciki mun san wani sama yana ciki duk mun sani an san ga wanda ya yi imani an san ga wanda bai yi imani ba an san ga wanda ya aikata aikin ƙwarai an san ga wanda ya kangare shi ne mai zai faru lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin suka ce haƙiƙa lallai za mu tsiratar da shi da ahlinsa baki ɗaya face matarsa wadda ita ta kasance daga cikin waɗanda za a halakar saboda ne saboda ita ta kasance tana taimakon su akan abubuwan da suke yi na kangarewa Allah ta'ala na aikata laifuffuka na abubuwan da suke din na saɓo matar ta kasance tana tare da su saboda haka kasancewarta tare da annabi Lut ba zai sa Ubangiji ya kyale ka ba in dai kai ba kai aikin ƙwarai ba to ko da ka kasance da mutumin kirki ba za a kyale ka ba sai an yi maka wannan azaba da ta dace da kai a ce kowane mutumi aikinsa shi ne wanda zai amfane shi, kamar yadda kowane mutumi zunubinsa shi ne abinda zai cutar da shi. In dai ba ka aikata abinda zai zaman maka zunubin nan yayi naso na wani ya zo ya same ka ba, kamar wanda ya assasa ayyuka na laifi, ko kuma ka aikata aikin ƙwaran da in wani ya aikata wannan aikin zai zo ya same ka, kamar wanda ya aikata sadaqatul jariya. Saboda haka anan wajen shi ne Ubangiji ya samu labari sai wato za a tsayar da annabi Lut da shi da ahlinsa waɗanda suka zama sun yi imani sun aikata aikin ƙwarai, amma matarsa da ita da waɗanda suka kangare suka yi rashin da'a suka taimaki juna wajen saban Allah ta'ala, to za a kyale su azabar Allah ta'ala ta zo ta same su. To sai Allah ya bamu labari kuma, to da aka je wajen annabi Lut din me ya faru, walamma an ja'at rusuluna Luta, kuma a lokacin da manzanninmu suka je wajen annabi Lut, fi abihim wa daqa bihim zar'a, sai annabi Lut ya firgita game da lamarin su, dan sai baci zuciyarsa ta kunci, wa qalu sai suka ce da shi la takhaf kar ka ji tsoro, wala tahzan kuma kar ka yi fushi, inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin, haqiqa mu masu tsayar da kai ne da kuma ahlinka din banda matarka da ta kasance cikin waɗanda suke sune halakakku, sune waɗanda suka halaka sakamakon aikata zunubin su, kuma sune waɗanda azaba za ta sauka akan su. Halitta mai kyau, saboda haka dama kuma mutanensa mai masa shi annabi Lut wanda ya san halin mutanen garinsa kuma ya ga su ma a yanayin da suka zo. Saboda haka wannan shi ne abinda ya firgita shi, shi ne abinda ya ɗaga masa hankali, wanda yake a karan farko shi ma bai fahimci cewa mala'iku ba ne, bai fahimci cewa su waɗannan mala'iku ba ne, ya gan su dai a matsayin mutane baƙi kamar yadda suka je wa annabi Ibrahim, da suka zo masa a matsayin baƙi shi ne sai yake jin tsoron kar ya sauke su a zo kuma a aikata abinda ba daidai ba, kar ya kyale sai ya ki saukar su a samu wani daga cikin mutanen banza ya sauke su. To da haka sai ya zama duk abin da zai aikata yake ganin akwai damuwa a ciki. To shi ne sai suke ce da shi qalu la takhaf wa la tahzan, sai suka ce da shi kar ka ji tsoro kuma kar ka yi fushi, inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin, sai Allah ta'ala ya ba shi labarin za a tsayar da shi da matarsa. Mana kenan abin da ake nuna mana anan shi ne sai aka fahimtar da shi ga abin da fa aka zo yi. Abin da aka zo yi shi ne waɗannan ba baƙi ba ne, ba mutane ba ne, mala'iku ne, an zo ne domin ai azaba, kai kuma za a tsamar da kai da kai da dukkanin wanda yake ya yi imani, wanda suka kangara suka aikata aikin laifi su kuma azabar Allah ta'ala za ta same su. Kamar yadda aka gaya wa annabi Ibrahim alayhi salam, kuma ma anan aka yi masa bishara, wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. To saboda haka to shi ma anan wajen sai aka ba shi labari cewa za a tsiratar da shi, amma kuma su waɗannan mutane azabar Allah ta'ala za ta sauka akan su. Inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya, haqiqa mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alqarya, rizzan azaba min as-sama'i, daga sama, bima kanu yafsuqun, daga abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci. Shine Ubangiji madaukakin sarki ya bamu labari yace, faran ma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Ma'ana Ubangiji madaukakin sarki yace lokacin da al'amarin mu yazo, ma'ana na daga azaba, da kalmar azaba ta tabbata akan su shine Ubangiji shi sai muka sanya samanta ya zama shine a ƙasa. Sai Ubangiji ya umarci mala'ika Jibrilu ya bambaro wannan garin nasu daga ƙasansa, yana tsakankanin garuruwa, aka ciri wannan gari daga sama daga ƙasansa, aka yi sama da shi, aka kifo su kuma aka biyo su da duwatsu, dan hakan ya zama azaba gare su cikin abinda suka kasance suna aikatawa. Saboda haka to shi ne abinda suke gaya wa annabi Lut na cewa za su saukar da azaba daga sama akan waɗannan mutane. Menene yasa Allah baya azabtar da mutum in bai yi komai ba? Abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci, na laifuffukan nan da ya kasance yana umarta su, shi ne dai abinda Ubangiji ya sa ya fushi da su, ya musu wannan azaba. To kuma dama duk abinda zai faru na game da azaba, ana so ya zama wa'azi ga mutane, ana so mutane su gani, su ji, su fahimta, su nisanci abinda wancan ya aikata, ya cancanci azaba. Idan ni'ima ce ma ta samu wani, ana so ku ji ku gani, ku kusanci abinda ya aikata, ko kuma ku samu irin wannan ni'ima din. shine Allah yace walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun, hakika mun bar aya bayyananniya daga cikin abin da ya faru na game da wannan alƙarya ta annabi Lut alaihi salam da mutanansa, bayyinatan aya ce bayyananniya, duk mutane sun ji, wasu sun ji labarin cewa an yi gari kaza da suka aikata kaza, aka yi musu hukuma iri kaza, me zai faru kenan? Sai ya sa kuma sai ku nisanci irin wannan abu da suka aikata. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna yadda Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya mana talala, aka kyale mu, mun cancanci a yi mana duk azabar da aka yi kowace irin al'umma. Kamar yadda za mu gani, Ubangiji zai ta ba mu labarin al'ummatai da suka yi kangara iri kaza, aka yi musu azaba iri kaza, mu kuma a yanzu duk an tattara irin wannan laifukan da waɗancan, waccan al'ummar ta yi laifi kaza, a yanzu akwai mafi, waccan al'ummar ta yi wani laifin daban, a yanzu akwai, haka duk mutanenmu sun tattara irin waɗannan laifuka. Amma Ubangiji ya kyale mu, me za mu fa'idanta daga cikin wannan kyalewa? Sai mu gano an mana talala ne, mu yi maza-maza, mu tuba, mu koma ga Allah subhanahu wata'ala, koma samu mu tsira daga cikin wannan azaba. To amma ina kullun nausawa muke ƙara yi, kullun ƙara tafiya muke a cikin waɗannan ayyuka na laifi, ba ma ɗaukar izina wadda ta kamata mu ɗauka. Kuma dama shi ne kamar yadda Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya faɗa, li qaumin yaqiluna, ne dan mutane su ringa hankaltuwa, ku ringa gani an yi kaza. To mu bari mu danci wancan abu dan kada irin abin da ya samu wancan mutum ya same mu. Musbihin wa bil layli afala ta'qilun, abin da ake so shi ne mu ringa hankaltuwa mu kalli me ya faru. Da kuna jin labarin akwai gari kaza, yanzu sai ka zo wucewa ta garin ka ganshi gashi nan ya zama babu kowa, an yi azaba ga wannan mutane sun halaka, sai dai gidajen ko kuma sai dai alamun garin filin ƙasar wajen babu kowa, babu duk abin da yake nasu ne. Saboda haka me za ka fa'idanta? Sai ka nisanci irin abin da mutanen suka aikata, suka cancanci azaba. Na'am.
Wa ila madyana aqahum shu'ayban فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
وبنجد يسي وإلى مدين أخاهم شعيبا كما من تورى annabi Shu'aibu izuwa ga mutanen Madyana wanda yake shi dan uwa ne gare su. Fa qala ya qaumi ibudullah, sai yace ya ku mutane na ku bautawa Allah ta'ala, warjul yawmal akhirah, ku ji tsoron ranar lahira, ku ji tsoron abin da zai faru cikin ta na azaba. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada ku yi aikata barna kuna masu laifi cikin ƙasa, mana kar ku dinga yawo a cikin ƙasa kuna aikata saban Allah ta'ala. Fa kazzabuhu, sai suka ƙaryata shi. Fa akhadathum ar-rajfatu, sai girgizar ƙasa ta zo ta kama su mai ɗauke da tsawa. Fa asbahu fi darihim jathimin, sai suka wayi gari suka zama gawawwaki a cikin gidajensu. A nan an gama mana magana annabi Lut, an koma ba mu labari na annabi Shu'aib. Ubangiji ya ba mu labarin ya tura shi izuwa ga mutanen garin Madyana, da aka tura shi zuwa gare su kamar yadda yake al'ada ta annabawan Allah ta'ala. Kowa an tura shi zuwa mutane zai kira su ne zuwa ga su bautawa Allah, su nisanci bautar wannan Allah subhanahu wa ta'ala. Kowanne abin da yake kiran mutane zuwa gare shi kenan. Kuma har kullum da yawa daga ciki akan haka suke karɓar da annabawa, wasu kuma akan haka suke kangare musu. To shi ma anan wajen annabi Shu'aib alaihi salam, to shi ne sai yake musu gargaɗi, yake gaya musu cewa haƙiƙa ya ku mutane na ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ku ji tsoron ranar lahira. Akwai wata rana da za ta zo wadda Ubangiji zai tattara ku baki ɗaya domin a yi muku hisabi cikin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa. Saboda haka ba wanda zai tsira sai wanda ya aikata abin da Ubangiji yake so, wanda ya bauta masa shi kadai, wanda ya ji tsoronsa. Amma wanda ya kangare masa, ya ƙi masa da'a, ya butulce masa, to wannan shi kuma ba zai tsira ba a wannan rana. Saboda haka shi ne sai yake ce da su, fa qala ya qaumi ibudullah, sai yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ta'ala, warjul yawmal akhirah, sannan kuma ku ji tsoron ranar lahira. Domin ranar lahira ita ce lokacin da mutumin da yake ƙaryatawa ma zai gano cewa ashe abin da yake ƙaryatawa gaskiya ne. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, sannan kuma ya hane su da su dinga aikata barna, su dinga aikata laifuka a ban ƙasa. Su mutanen sun kasance masu laifi ne, mutanen na wato ainihin annabi Shu'aib sun kasance masu laifi ne, idan sun tashi za su yi awo suna tauye ma'auni. idan wani su ne zai auna abu sai su tauye masa ma'auni, idan kuma su za su auna sai su nemi a cika musu, kamar da yadda ake a yanzu zo akwai wani cikakken cin hanci da rashawa da zaka ga ana yi, zaka ga in ka je zaka auna wani abun sai ka ga kwanan awon kamar an naushe shi ta ƙasa ne yayi sama, sai ka ganshi yayi wani iri ya zama gajere, amma idan da shi mai awon ne zai auna ba zai da ai masa da irin wannan ba, duk wannan laifi ne. To yana daga cikin abin da suke yi su ma, sai ya zama duk yadda mutum zai yi tunani ya ga idan ka zo bai baka haƙƙin da ya kamata ya baka ba to sai ya zama ya aikata maka, amma shi idan shi ne yana so to me yasa zaka ringa wa mutane abin da baka so ai maka? Ai kun ga idan da kana ganin cewa abin da kake gaskiya ne da sai ka ce kai ma ni ma ina zo sai ya koyi min haka, amma tunda bana so ai min wannan ya nuna na gano ba daidai bane. Saboda haka to mutanen nan na Annabi Shu'aib daga cikin abubuwan da suke aikatawa akwai irin wannan, suna tauye ma'auni, sannan kuma suna aikata irin abin da mutanen Annabi Lut suke aikatawa na tare hanya, na yi wa mutane fashi da makami, na kwatar dukiyoyin mutane, suna tare wa mutane hanyoyi, suna kwatar abubuwan da Allah Ta'ala ya azurta su da shi ba tare da an yi cinikayya ba, ba tare da an ba su kyauta ba, ba tare da sun mallake shi ta hanyar da shari'a ta yarda da ita ba, tare da haka kuma akwai kafircewarsu ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Saboda haka to wannan sai ya sa sai ya musu gargaɗi, yake musu wa'azi, yake ce da su ku ji tsoron Allah, ku bauta wa Allah Ta'ala shi kaɗai, ku ji tsoron abin da zai faru a ranar Alƙiyama, kar ku dinga aikata abubuwan da suke ɓarna ne a ban ƙasa, amma duk sun ji duk ba su ji ba. Shi ne sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce da mu sai suka ƙaryata shi, sai suka ƙaryata wa, sai suka ƙaryata shi Annabin nasu wanda yake kiransu zuwa ga wato ainihin a ji tsoron Allah. To da suka ƙaryata shi ne ya faru, fa akhadhatuhumur rajfa, shi ne sai Ubangiji ya ɗauki mataki a kansu, shi ne Allah Ta'ala sai ya halakar da su. Da Allah Ta'ala ya tashi halakar da su, dama Ubangiji yana da salo kala-kala, azaba kala-kala da za a yi wa mutane, kowace al'umma akwai abin da Ubangiji inda ya ga dama zai mata, wata mutane za su iya tsinkaya, wata ba za su iya ba. To shi ne sai ƙasa ta yi girgiza da su, ta girgiza garin nasu baki ɗaya, sannan kuma wani sauti mai ƙara ya zo musu wanda yake firgitar da zukata, wanda yake cire nutsuwa daga zukatan mutane, mai firgitarwa wanda ya kasance azaba ce a gare su. Ubangiji Maɗaukakin Sarki sai ya halakar da su. Malamai suka ce an jarrabi mutanen Annabi Shu'aib, an jarrabe su da tsananin zafin rana, da aka jarrabe su da tsananin zafin rana sai ya zamana cewa sun firgita, sun shiga ruɗani, ana neman inda za a samu sauƙi, inda za a samu inuwa, inda za a samu inuwa domin samun sauƙi daga wannan rana wadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya jarrabe su da ita. Sakamakon wannan ake ta faman yadda za a yi, gidaje ba za su ba su inuwa ba, kogunan duwatsu ba za su ba su inuwar da za ta ba su kariya ba, bal ma yanzu idan ana tsananin zafi ka shiga gida sai ka ji zafin ya biyo ka ciki. Saboda haka ana ta neman inda zai ba su kariya. Ubangiji sai ya turo musu da gizagizai, da suka gansu sai suka yi tsammanin cewa za su ba su inuwa ne daga wannan abu da suka shiga na tsananin zafin rana. Lokacin da suka je ƙarƙashin su kuma sai Ubangiji ya saukar musu da wuta ta sauko take ƙona su, duk ba don komai ba sai domin sun kangare wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Saboda haka wannan sai yake nuna mana duk mutumin da zai kangare wa Allah Subhanahu wataala, Allah yana da yadda zai yi da shi kenan. Su ma yanzu da suka yi kangara suka aikata abin da suka ga dama, to shi ne sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya zo musu da abin da ba shi suke so ba. Ka aikata abin da ranka yake so, Allah Ta'ala sai ya maka sakamako da abin da baka so. To shi ne Allah Ta'ala anan wajen yake ba mu labarin yadda girgizar ƙasar nan ta girgiza da su suka halaka. Da suka halaka shine Ubangiji ce fa asbahu fi darihim jathimin, sai suka wayi gari matattu, suka zama gawawwaki a cikin gidajensu. Wannan ƙara da ta zo, wannan girgiza da ta zo kai, da ƙasa ta girgiza da kai ka mutu, ƙara ta zo ta firgita ka ta jijjita ka, duk sai ya zama mutum ya mutu, shikenan ka zama gawa. Wannan da Ubangiji ya yi musu, an musu ne saboda abin da suka aikata, an musu ne saboda abin da suka aikata. Saboda haka kuma za mu ga cewa al'ummatan da aka dinga turo wa annabawa suka ƙi sani daga abin da annabawan suke hana su, suma duk irin wannan ne zai same su. Na'am.
Wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum min makasihim, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وبنجي مدوكتين سركي وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم دكما آداوا دثموداوا وانديكي ثم حقيقة يا بيّن غريكو دغ مزوننسو ورارن دسكر أيو وزين لهم الشيطان أعمالهم كما شيئا وتامس أيكنسو فصدهم عن السبيل في كنج سقبر بن تفركي وكانوا مستبصرين ثم كسنسيكم سناغني وقارون وفرعون وهامان دقارون دفرعون دهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى يزوم سدهو الجوجي بينا النو فاستكبروا في الأرض سيسك جرمان كي أبن قسى وما كانوا سابقين بس قصصا شيء ما سوء قدي وابا فكلا أخذنا بذنبه كوا لدغة كيمن كاما شد ذنبا سا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا دغة كيمس أكوين دا مكتورا مسا إسكا ومنهم من أخذته الصيحة دغة كيمس أكوين دا كارا تبوتلو كيسو ومنهم من خسفنا به الأرض دقت كنسو أكون دمك ربتا دشيت تنقسا ومنهم من أغرقنا دقت كنسو كما أكون دمك دلم ياشأ تكروا وما كان الله ليظلمهم وبنجي مرأو كتنسر كي بيزالن تيسبا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيدي سوني سوكو كتن تيسونا ينزالن تيغا كاوننسو أنام وبنجي مرأو كتنسر كي يالسا فامن وقلنا الأمة تيغا باكيئا cewa dukkan su ya lakaddasu kuma kowa an halakadda shi an masa azaba ta musamman kowa an mai azaba daban-daban da farko sai aka fara ba mu labarin Adawa da Samudawa wanda yake su Larabawa inda suke zaune kusane da inda su Adawa da Samudawa suka rayu su Adawa mutanen Annabi Hud alaihi salam sun kasance inda suka zauna kusane da garin Hadramaut wanda yake yana daga cikin garuruwan Yaman a yanzu su kuma samuda mutanen Annabi Salih inda suka rayu yana kusa da Wadi al-Qura so da haka dukkan su Larabawa sun san inda suka rayu sun san ina ne inda suka zauna idan da za su je wajen za su ga waɗannan gurare to tun da haka ne kun ga akwai wato kikkiawan tsammanin cewa Larabawa za su dauki izina ko ya kamata a ce Larabawa za su dauki izina amma kuma da yawa daga cikin su sai suka ji daukan wannan izina to shine sai ubangiji ya ba mu labari yace wa qad tabayyana lakum min masakinihim shine hakika ku idan da za ku dubo da ran zaman su za ku fahimta za ku ga cewa eh ga wasu mutane sun rayu sun mutu kuma anan me ya faru da su azaba ce ta zo musu me yasa azaba ta zo musu kan gare wa Allah subhanahu wataala shine anan ubangiji madaukakin sarki yake ba da labari game da su to shine sai kuma ubangiji madaukakin sarki da yace mana da yace mana da Adawa da Samudawa kowanne an masa azaba ta musamman su Adawa kamar yadda muka yi bayani muka ce sune mutanen Annabi Hud alaihi salam su da aka tashi musu azaba menene ya faru da su sai musu azaba sai ubangiji madaukakin sarki ya turo musu da wata tsawa wannan tsawar ita ce ta firgitar da su gaba daya ita ce wadda take mai firgitarwa mai saka tsoro a zukatan mutane ita ce take kidumar da su wadda ta zama sababin halakar su kuma Samudawa da suka da aka tashi su dama da suka tashi a wato su fa amma adu fastakbaru fi al-ard bighayri al-haqq wa qalu man asad adawa sune wadanda aka turo musu da iska afwan كما يدى الله تعالى يتي فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أقضى وهم لا ينصرون ونن سون أداوة sune waɗanda ubangiji madaukakin sarki turo musu da iska wanda take wannan iska din ita ce ta zama halaka gare su iska ce wanda take a matsayin iska kuma tana dauke da sauti mai ƙara sannan tana dauke da turbaya wanda take idan ta zo maka iska za ta dauke ka ne ta sama da kai sannan ta dawo da kai ka ci da ka sai a ga gangan jikinka daban kanka daban ubangiji ya turo musu wannan domin ya zama shine azaba akan su ya zama shine azaba akan su kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه بنجي مدوكتين سركي يسني wannan iska da tazo wanda ta zama a matsayin azaba sai kwana bakwai wato darare bakwai da kuma yini takwas tai mutu amma kuma a jajjere ba a rarraba ba a ce yau ta zo sai mata ɗaya haka suka yi kwana da kwanaki suka yi wannan kwanaki a jere ana yi musu wannan azaba me ya faru da su me suka aikata saboda sun kangare wa Allah subhanahu wataala shine aka zo musu da wannan azaba a jere a jere ubangiji madaukakin sarki ka saukar musu da ita dan ta zama ita ce uquba gare su su kuma mutane dan su ji dan su dauki izina saboda haka su kuma samudawa su ne wanda yake su kuma sai aka zo musu da wannan ƙara mai kugi din to sai ubangiji ya ci gaba ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman da kuma qaruna da fir'auna da kuma hamana waɗannan su ma wani sinfi ne na mutane wanda suka kangare wa Allah subhanahu wataala kowanne daga ciki saboda wata dama da Allah ta'ala ya bashi fir'auna ubangiji ya bashi mulki an bashi lafiya sakamakon wannan ya rudu yake ganin shi abin bautawa ne qaruna ubangiji ya bashi dukiya ya kangare yake ganin kwarewarsa da neman taro da kwabo ne yasa yasa ya samu wannan dukiya قال انما اوتيته على علم عندي فجت ايوه تصابر علم سن يسا aka bashi sabar iya kasuwancinsa da sanin yadda za a yi kasuwanci saboda haka shi kuma hamana shi kuma waziri ne na fir'auna sai ya taimaka masa suka tukan gare ubangiji madaukakin sarki tare da cewa kuma ubangiji ya turo musu annabi an turo musu annabi Musa ya musu wa'azi ya musu gargadi ya musu kaza duk suka dide shine yake wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin ajika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu ya zo musu da hujjoji bayyanannu ya musu wa'azi ya ga ya musu Allah kuma sun ji amma me ya same su fastakbaru sai suka girman kai ashe sun fahimci zakon kenan ka gani ka saurara ka gane sai girman kai ya saka ka ki fahimta sai kaga yanzu kaman ni a ce kai ne zaka zo ka ga abin gaskiya a ce kai ka riga ni sanin gaskiya ai law kana khairan ma sabaquna ilayhi da ce alheri ne da ba ku riga mu sani ba sai wannan kun ga shine hakikanin girman kai to kai an yi da kai cewa duk alheri kai zaka riga kowa sani saboda haka to sai suka yi girman kai to amma da suka yi wannan girman kai shin sun kubi cewa Allah subhanahu wataala a ubangiji ya kama su shine Allah yake fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne sai muka kama shi da zulubinsa kowanne aka yi masa uquba wanda ta dace da shi kowanne mutumi aka bashi azaba wanda ta dace da shi shine ce fa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin su akwai wanda aka turo masa iska ita ce wannan iska din mai tsanani wanda aka turo wa adawa iskar da aka turo su iska ce mai tsanani a tsarin tafiyar ta wuce yadda sauran iskoki suke tafiya sannan kuma ga sauti da yake tafiya a cikin ta tana wani kugi wanda yake kidima mutum wanda yake gigita mutum ya firgitar da shi sannan kuma kamar yadda muka faɗa su sun ce ne man ashaddu minna quwwa waye waye fi mu karfi ne shine Allah yake awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da ya halice su ya fi su karfi ai tunda Allah ne baka karfin ai ya fi ka karfin kenan yanzu mutum ne ya dauki kudi ya baka abinda ake sa rai yana da sama da abin da ya baka to da haka wannan mutumin ana sa ran ya fi ka kudi to kuma sai ka ringa tunanin ka fi shi to su ma anan wajen ubangiji madaukakin sarki shi ya ba su karfin ya ba su lafiya ya ba su duk abin da suke takama da shi amma kuma sai suke cewa man ashaddu minna quwwa wai akwai wanda yafi mu karfi ne babu su suke gani shine Allah yace awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da ya halice su shi ya fi su karfi ai lallai lafiyayyen hankali zai sa mutum ya gano ubangiji ya fi shi komai ne baka to tunda shi ya baka ta yaya za ka yi tunanin ka fi shi to sai Allah da ya tashi sai wulakantar da su duk karfin da suke takama da shi ba kana ganin kai tafkece bane kai mai karfi ne kai kaza shine sai aka turo musu iskar da za ta shiga hanci shiga bakinka sai duk abin da za ta yi ta zo ta bije ka ba tare da ka fadi ba sai aka sakkara ta akan ka aka dora ta akan ka ta zo ta fi ka duk abin da kake takama da shi ta zama za ta daga ka za ta gigita ka za ta yi maka duk abin da ba ka tunanin zai faru saboda haka to shine sai wannan yazo ya same su ya zama shine sababi na azabar su sai ubangiji yake kuma wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su kuma akwai wanda shi kuma ya zama na cewa wata tsawa ce ta zo ta same su waɗannan su ne samudawa sai ya zama ta sababin haka ne suka mutu sai ya zama na cewa idan aka kalle su za a ga cewa akwai alamu na cewa wani azaba ce ta same su waɗannan mutanen saboda haka yadda muka fara su ne mutanen annabi salihu ba su ne suka nemi a turo musu aya ba a turo musu wani dalili wanda zai sa su fahimci cewa annabi salihu da gaske yake suka ce suna so a turo musu wanda a turo musu taguwa ga yanayin yadda suke so da ta zo dutse ya kece ta fito ta ciki duk suka gani kuma suka ji su imani karshe me ya faru ma sai suka je suka kashe ta da suka kashe ta yazo ya ga musu fito wannan abu da kuka aikata fa to lalle kun taro yaki da ubangiji madaukakin sarki akwai azaba da za ta zo ta same ku ba sai mutan hankalin sai tashi ba sai suka ce shi ma mu kashe shi kawai kun ga su saboda su sun yi nisa su sun yi nisa suna ganin ma kawai su ta huka a ban kasa shine mafita to kai da aka ga ma azaba za ta zo maka ai sai ka ji tsoro ka koma ga Allah kai fatan ubangiji ya fi maka a sai suka ce to kai da kake ga mana kai ma sai mu cika da kai duk ya zama mun bata mun saba wa Allah subhanahu wataala gaba daya saboda haka to waɗannan kun ga sun cancanci ai musu azaba shine wannan tsawa ta zo musu gabaki ɗayan su suka wayi gari suna halakakku shine Allah yake ba mu labari yace daga ciki akwai irin waɗannan wa minhum man khasafna bihil ard daga cikin su kuma akwai wanda muka rubuta da shi cikin ƙasa shine Qaruna kunga ai shi ma Qaruna ba yayi takama ba yake fitowa cikin mutane ya sa kaya na alfarma yayi kulliya ya fito yana tafiya yana takama mutane suna kallon sa yana burge su yana ba su sha'awa suna ganin lalle Allah ya bashi wata dukiya innahu ladhu hazzin azim hakika shi ma abocin wani rabo ne mai girma duk suna ganin sa suna ruduwa mutanen kirki suna ce da su wailakum sawabullahi khair ne ce damun ku ai sakamakon da ubangiji ya muku tanadi shine mafi alkhairi wannan abu da kuke gani duniya ce duk tana karewa yana mutuwa an gama duk zai manta da dadin da yaji duk zai shiga cikin sauran mutanen da za su dinga kallon ku ku da za ku samu aljanna ku ba su sha'awa saboda haka mutanen kirki suke gargadin su suke gaya musu kakkurudi da abinda Qaruna yake ciki domin shi an masa ni'ima kuma bai gode ba ya kan gare wa ubangiji madaukakin sarki yayi takama yayi alfahari yayi dagawa ya manta da Allah ta'ala saboda haka shine sai ubangiji yace to sai muka rufta da shi da gidansa muka rufta da su cikin kasa da dukiyar da duk abin da ya mallaka bata amfana masa komai ba dukiyar nan da ubangiji ya bashi wanda yake take da mabudan dakunan dukiyar ma sai mutane sun taru masu karfi za su daga shi amma kuma sai ya zama na cewa dukkan su da shi da su gaba daya ubangiji ya rakar da su ya kifa da su cikin kasa fa kasafna bihi wa bidaril ard sai muka kifa da shi cikin kasa da shi da wato ainihin gidan nasa baki daya to sai Allah yake kuma wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi a cikin ruwa shine kun ga shi Fir'auna kenan lokacin da yasa aka yi taron dangi aka taro mutane gaba daya ana so a zo a gama da annabi Musa alaihi salam da mutanansa gabaki daya da duk wanda ya yi imani da shi aka kira mutane a zo a gama da su sai ubangiji ya nuna musu kuransu aka biyo annabi Musa gaba daya da shi da mutanansa suna tafiya mutanen Fir'auna suna bin su hankali yana tashi yana cewa inna lamudrakun ya ubangiji za fa su cin mana ubangiji madaukakin sarki shi kuma shine mai ba da mafita abinda zamu gani da a ce Fir'auna a gidansa kawai aka wayi gari ya mutu lalle ikon Allah ya bayyana akan haka amma bari a wulakanta shi a gaban mutane kowa da kowa mutanen da yake takama da su mutanen da yake ba su tsoro mutanen da suke ganin sa a matsayin wani abu bari a bari sai sun taru sannan sai ya halaka a gaban su ga ya kasa wa kansa komai wannan shine karshen wa'azi saboda haka shine sai suka zo ubangiji madaukakin sarki ya sanya su suka biyo mutanen annabi Musa da annabi Musa baki daya aka shiga cikin ruwan nan sannan kuma da aka zo sai zama ruwan sai ya cinye su sai zama gashi ga mutane dakarinsa gaba daya su ba su iya cetarsa ba shi ma kuma bai iya cetarsa ba ko bai iya kare abin da yake da'awa na cewa shi abin bauta bane ba ya ce ana rabbukumul a'la ba to gashi kuma ya zama ba komai ba ruwa daga cikin halittun ubangiji madaukakin sarki shine abin da Allah ta'ala ya lakar da shi to anan wajen ubangiji ya ba mu labari na irin waɗannan mutane daban-daban waɗanda Ubangiji ya halaka da su. Menene fa'ida ta wannan labari? Dan mu dauki izina da take ciki. To sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyadhlimahum, duk abin nan da ya faru fa, duk abin da Allah ya aikata musu da shi na azabtar wannan da aka yi musu, na hukuban nan da aka yi musu, Allah bai zalunce su ba. Ba wai zalunta su aka yi ba, kada mutum ya yi tsammanin cewa wani abun ba su cancanta ba aka yi musu. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, hakika Ubangiji madaukakin sarki baya yin zalunci daidai da kwayar zarra. Ubangiji baya yin zalunci kwata-kwata, bal ma dai mutane su ne suke zalunta kawunan su, kamar anan da ya ce walakin kanu anfusahum yadhlimun, su ne waɗanda suka kasance suna zaluntar kawunan su ta fuskar an ce musu wannan abu idan ka aikata laifi ne hukuba za ta zo, wani ya aikata an masa hukuba amma suka dage sai da suka aikata, ba su dauki izinin ba sai da hukubar ta zo musu. An zo musu da misalai, an zo musu da abubuwa wanda ba su saba faruwa ba, wanda suka saba da hankali, suka saba da al'ada, dan su fahimci cewa wannan mutumi da ya zo da waɗannan abubuwa lalle Ubangiji ne ya aiko shi. Duk sun gani amma duk sai suka ƙi wa'azantuwa, suka ce mu sai mun aikata abinda aka hana mu aikata. Sakamakon wannan sai ya zama na cewa Ubangiji sai zo musu da azaba. To wannan wane ne ya zalunci a nan? Su ne suka zalunci kawunansu, domin da sun yi biyayya ga Ubangiji da sai Ubangiji maɗaukacin sarki ya kare su. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.